barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu A wannan karin a taron COP27 da yake gudana a kasar Masar an yi nasarar samun goyon bayan majalisar Amurka kan biyan diya ga kananan kasashen da suke ibin asara sakamakon matsalolin sauyin yanayi wanda ya kasance abin da manyan kasashen suke kaucewa a baya lamarin da Malam Ibrahim Pam wani mai sa ido karkashin majalisar dinkin duniya ya shaida cewa wannan babbar nasara ce ko me yasa ya bayyana hakan
wannan abin murna ne saboda ya nuna cewa Amerika da majalisar Amerika duk da shi shugaban kasar ma President Biden sa rai a kan cewa wannan maganan da ake yi na foreign development countries ya kamata a biya kuma wannan kudin da za a biya iya kuma ya kamata ne a biya saboda wahalar da ake sha gaskiya ya kasance a kan abubuwan da mu bamu da laifi a kan yadda suka hau magana ne da ta kawo murna sosai kuma a nan climate conference kuma na biyu wannan kuma zai ƙara ƙarfafa developing countries a inda muke neman biyan wannan biyan da aka raga kuma zai kuma sauran ƙasashen da suke da developed countries ma su ƙoƙarta su ma su yarda a kan yadda za a yi wannan framework ɗin na biyan wannan gaba
To sai dai kuma a ra'ayin wani jigo a harkar rajin kare muhalli a Najeriya kuma shugaban Development Association for Renewable Energies Dr. Yahaya Ahmad ya bambanta inda yake ganin akwai sakaci da san banza daga fannin kananan kasashe masu tasowan ko me yasa hakan
a gaskiya gaskiya kuɗi suke so a banza wato rimoni ko babu shi a hudar kasa da kasa shakka babu an yi alƙawarin cewa duk shekara za su bada biliyan kasashe tafiwa gaba daya amma akwai ka'idojin da aka cin fada wanda shine sai kowa ya ciki alƙawarin da yi na wannan NDC to Najeriya ba mu komai ba mun je ne mun yi babban surutu abin nan za mu yi kashi 20 cikin 100 na abin da kan ba abin da muka yi ba abin da aka tafuka na ɗaya kenan haka kuma sauran kasashen Afirka to yanzu hutun ake gani kawai a talabijin da kamar yadda labarai a ce gashi ai ambaliyar ruwa ga tsohon shugaban kasa yana zaune cikin kwale-kwale an dauko shi da gidansa waɗannan ba alƙaluma bane ana so wanda ake giya baseline su be wanda aka zauna aka bincike da farko ma kafin ambaliyar ta faru me kuke da shi yaya yanayin yake ba mu da alƙaluma cika ko alƙaluma zamanin nan cewa kafin wannan faru ga yadda muke da ya faru kuma ga yadda muke kin ga za a kiyastawa ce ga asaran da muka yi ba mu da shi sai da mu nuna hoto kawai lokacin da ruwa izo to ya za mu yi ma kiyasta abinda ake bukatu a san ma abu wani irin tallafi ne za a ba mu tukuna wanda da kanmu mun dau matakan saboda meteorological service din masu kula da sararin samaniya masu kula da yanayi sun yi gargadi tun da farko tun cikin watan biyar ko watan hudu ne cewa wannan shekaran ba za a yi ruwa da yawa za a ambaliya kaza 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 ya kamata tun daga lokacin kamata a dau matakai namu da kanmu wanda ma wasu asarar da aka yi din da ba za a yi su ba ma an da dau matakan to ba komai ba an zo na ga an yi kyale kawai komai dai daga inda Allah sannan sai da abin ya faru tukunan sannan a tashi kokon bara ana ta abin nan su zo su ba
shi kuma Dr. Abubakar Mamman Manzo daga kasar Niger wanda ya halarci taron na bana a Masar yayi bayani game da manufar waɗannan kuɗaɗe da za a ware ga waɗannan kasashe masu tasowa
wannan sanarwa da Congress na Amurka suka yi suna gamsar da kowa musamman ma mutanen Afirka wanda suke so ya zamanto cewa duk abin da ya shafi kamar daukan nauyin duk wata asara kuma yadda za a kama ma wanda ke jikita wajen wadda kamar dukiyarsu da kuma kayan aikinsu idan dalilin wannan matsaloli na canjin yanayi to gashi sun abin ya tabbata kuma ya zamanto yanzu aina tunda gashi dai wannan kuka nasu ya samu shayar hawaye kuma kasa kamar Amurka wanda ke tana kwadi a shi a duniya ta kawo goyon bayanta kuma ta ce ta yarda da a gaban nan yanzu za ta yi da irin wannan matakai don saboda a kama wanda suka jikita suka samu watar inkiyoyinsu da kayan aikinsu duka illa da canjin yanayi yake kawowa to su kuma za su samu babban gidauniya wadda za a sa musamman a cikin duniya don saboda a kama ma mutanen nan kar ya zamanto cewa sun ɓadda komi da komi kuma ba su iya ci gaba da rayuwarsu tun da dai wanda ya ɓadda komi kuma da komin nan yake tahe da rayuwar shi ba abin da ya mishi saura sai dai ko ya bar guri
Ta nasa bangaren kuma Dr. Ibrahim Kabir, babban daraktan hukumar Raya Birni na jihar Bauchi, wanda ya wakilci jihar tasa a wajen taron na COP27, ya bayyana ra'ayinsa ne a game da mukalolin da aka gabatar a wurin taron da ake shirin kammala shi a yau.
Kusan dai ni a nawa fahimtar duk da kasancewar nan ganawan ta wannan shekaran ba wani sabon salo ne ta dauka na daban abin da aka saba ba akan abin da ya shafi gabatar da mukaloli da kuma ita rejejeniya da ake yi irin wannan tattaunawa. Amma dai ko ba komi a wannan karan ta ce wai jiki magayi ne, inda ana makaloli ne da suke magana akan cewa kaza zai iya faruwa ko kuma kaza yana faruwa, amma dai ba a ganshi a zahiri ba. Abubuwan da suka faru a wannan shekara din kamar sun zo akan gaba, da yasa duk makalolin da kasashe daban-daban suka gabatar da masana na fanni daban-daban da abin da ya shafi canjin yanayi, kamar na abin da ake cewa demonstration, duk wani wanda yayi magana na kashin kansa ko kuma kasa ta yi magana, za a fahimci cewa ana magana ne da alƙaliman zahirin abin da ya faru. To ni na ce dai kusan wannan karon kusan abu makalolin da su kasashe da duk masu ruwa da tsaki suka gabatar kaloli ne da suke magana da kansu kuma abu ne da duniya ta ga abubuwan da suka faru. Illa dai jeniyoyin da aka yi tuma ka ce kamar maimai ne kawai, dai an yi su da kausasan muryoyi tali, kuma an yi su da zuciya tana cikin bukata, kamar ka ce an karfafa jeniyoyin da aka yi na abubuwan da ake so a cimma daga nan zuwa COP28 da za a yi. Ni dai a nawa fahimtar ina kamar an samu ci gaba, kuma akwai sa ran kamar yadda na faɗa a farkon ba da ansa ta cewa kusan yanayin ya zama jiki magayi ne. Na ga cewa tunda kowa ya ga matsalolin yanzu za a iya samun sakamako fiye da abin da aka saba samu, dan akwai bambanci tsakanin a tsammani da kuma a ce abu ya riga ya faru. To an ga matsaloli sun faru, kuma duka abubuwan da ake tattaunawa yanzu ko aka tattauna har zuwa ƙarshen ganawa za ka ga cewa abubuwa ne da in dai daga shi ake za a iya yin su.
Mai sauraro, duka abinda lokaci ya bamu damar kawo maka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da cigaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.